Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To an bayyana mutumin nan da hukumomi suka ce ya sace wani jirgin saman jigilar mutane a jihar Washington ranar Juma'a da sunan Richard Russell. Mutumin dan shekaru 29 da haihuwa ma'aikacin kamfanin jirgin saman Horizon Air ne da ke sashin kula da kayan matafiya da zakudar da jirage idan bukatar hakan ta taso. Hukumomi sun ce yayi aiki ranar Juma'ar kuma yana saye da kayan aiki yayin da ya shiga gaban jirgin saman kamfanin Horizon Air da aka ajiye ya cilla sama. An yi imanin cewa ya mutu bayan da ya rikito da jirgin a tsibirin Ketron mai tazarar kilomita 48 kudu da filin jirgin saman kasa da kasa na Sitlin Takuma, al'amarin da ya haddasa wata babbar wutar daji. Hukumomi sun ce da niyya ya kashe kansa. Jiya Asabar, hukumomin bincike na tarayya suka fara binciken yadda aka sace tare kuma da gwada jirgin da kasa da daren ranar Juma'a daura da Sitil. Shugaban kasar Turkiya jiya Asabar ya zargi Amurka da wasu kasashe da haddasa matsalar tattalin arzikin Turkiya da zumar gurgunta tattalin arzikin kasar. Shugaba Recep Tayyip Erdogan na bayani ne kan faduwar darajar takardar kudin Turkiya lira da ta yi kasa da dalar Amurka sosai, sanadiyar kakaba takunkumin da Amurka ta yi tare kuma da saka haraji ma kasar ta Turkiya. A wani martanin da ya mayar a jaridar New York Times ta ranar Juma'a, Erdogan ya rubuta cewa muddin ba a kawo ƙarshen irin wannan yin gaban kai na rashin mutunci ba, labudda za mu fara neman sabbin abokan hulɗa. Amurka da Turkiya dai sun ja daga makon jiya bayan da Turkiya ta ki sakin wani fasto ba Amurka mai suna Andrew Brinson wanda aka masa ɗaurin talala yayin da yake jiran shari'a kan zargin aikata ta'addanci. Tokar a shafa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata wutar daji a kudancin California wadda ta fara tashi ranar Litini da ta gabata zuwa jiya Asabar ta karu zuwa kilomita 85 murabba'i, yayin da 'yan kwana-kwana ke ta kokarin hana wutar lakumi gidajen mutane a yankin Holy Chin Canyon. Jiragen sama na kashe wuta sun yi ta watsa sinadarin hana wuta ci kan gidaje a sashin Lake Elsinore da sauran wurare da ke kusa da gandun kurmin Cleveland na ƙasa, a yanda aka baiwa mutane wajen 20,000 umarnin barin gidajensu. Ana tuhumar wani mutum ɗan shekaru 51 da haihuwa mai suna Forrest Clark da tayar da wutar wacce ake wa lakabi da Holy Fire, wato wuta mai tsarki, kuma ya gurfana gaban kotu ranar Juma'a, to amma sai aka dige sauraron karar. Yan Mali za su kada kuri'ar zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a yau din Lahadi, a yayin da suke fargabar yuwar sake fuskantar hare-haren ta'addanci kamar yadda suka firgita a zagayen farko na zaben makonni biyu da suka gabata, lokacin da hare-haren ta'addanci suka kawo cikas a rumfunan zabe da dama a kasar. Ba kawai tunanin yuwar hare-haren ta'addanci da ka iya shafar zaben ke damun 'yan Mali ba, amma har ma da yadda zaben zai iya tasiri kan yakin da ake yi da kungiyoyin mayaka waɗanda ke da alaka da Al-Qaeda da ISIS. Ministan tsaron Mali Tian Kolobali ya gaya ma muryar Amurka cewa tuni gwamnati ta ɗau matakin tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar a yayin da ake gudanar da zaben, kuma gwamnati ta himmantu ga yaƙi da ƙungiyoyin mayakan. yanda jami'ai a Washington babban birnin kasar Amurka da jihar Virginia mai makwabtaka da Washington ke shirin tunkarar zagayowar ranar da yan kishin kasa farar fata suka yi gangami da ya yi sanadin rasa rai. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya yi kiran da a kai zuciya nisa. Wajibi ne mu haɗa kai a matsayinmu na 'yan ƙasa guda, abinda Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter daga gidan hutunsa na wasan golf da ke New Jersey. Ya ƙara da cewa, ina mai yin Allah wadai da duk wani nau'i na nuna wariyar jinsi da kuma tashin hankali, salama ga dukkanin Amurkawa. Trump ya ƙara da cewa ya gwagwarmayar inganta rayuwar ƙananan jinsuna, sannan ya ƙara da shan alwashin kare dukkanin Amurkawa. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama, ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a taron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna hanci lafiya. A jihar Katsina, shirin tallafi mai sharadi da gwamnati take baiwa iyaye wani hasafi domin su tura ‘ya’yansu makaranta maimakon su aza musu talla ya kashe naira biliyan kan wannan shiri. Saboda haka ne ma yanzu wannan shirin tare da shirin ciyarwa suka sa makarantu a jihar suna cikin haƙil da yara. Mai baiwa gwamnan jihar shawara kan harkokin ilimin Diyama ta Hajiya Binta Dutsin ma ita ta bayyana haka lokacin da wakilin sashen Hausa a yankin Zaharaddin Sani Funtuwa ya nemi jin irin nasarori da shirin ƙarfafa ilimin Diyama ta ke samu ƙarƙashin gwamnatin ta jihar.
Maganar ci gaba da muka samu a kan wannan department namu, akwai ci gaba da yawa wanda mun taɓa rayukan al'umma sosai wanda suka samu canji a rayuwarsu. Domin akwai programs da yawa wanda wannan department muke yi na federal government haɗin gwiwa da state government, kamar waɗannan social investment program da ake yi na daga office na vice president, wanda akwai aiki na ciyarwa na 'yan makaranta. Sannan kuma akwai program na cash transfer wanda ake ba ma ainihin gajiyayyu da waɗanda ba su da shi tallafi na naira 5,500 da wata, wanda a halin yanzu mu a nan jihar Katsina akwai mutum 25,750 waɗanda suke ƙaruwa da wannan program na cash transfer wanda ake ba ma tallafi, wanda jiya ma na je Rimi da Bata Garawa inda na yi attending na ba da wannan tallafi da ake ba su na 5,500. Wanda yanzu a jihar Katsina an ba da kuɗi sama da biliyan ɗaya ga waɗannan su beneficiaries.
Hajiya, wannan zagaye da kuke yi na rarraba musu waɗannan yara, musamman waɗanda suke makarantun primary, wannan tallafi, kuna ganin wani ci gaba a wannan ba da kuɗin da kuke yi daga iyayen musamman?
Da yake ba wai yara ne ake ba ma waɗannan kuɗi ba, wato household ne aka yi selecting, wato gidaje waɗanda gajiyayyu ne mutanen. A lokacin da aka fara yin wannan payment da muka je, za ka ga mutanen abin tausayi. Idan an ba su kuɗin ma za ka ga jikinsu na rawa, irin suna kirma ba su taɓa ansa irin wannan kuɗi ba. Akwai dattijan da ya anshi kuɗi ya ce shekarar shi 82, tun da yake ko a yi ciniki a bashi ya biya waɗannan kuɗi 10,000. Da an ba su na wata biyu ne, bai taɓa rike 10,000 ba a rayuwar shi ta duniya. Yau gashi an bashi yana kuka, yana faɗi, yana godiya. So yanzu wannan da muka je jiya payment ɗin nan, kaga matan sun canza, da yake majority of beneficiaries ɗin mata ne. Sun anshi kuɗin su, yanzu sun san ma yanda za su ɓoye kuɗin su. Ba kamar da ba mutum ya ansa yana rawar jiki ya fito ya zidda kuɗin. Bai taɓa gani ba, bai taɓa rike irin wannan kuɗin ba. Akwai canji sosai tsakani da Allah. Matan nan ga su nan suna godiya, suna addu'o'i. Ba wai mu ba, ainihin CTF, wato wa'anda ke suka yi targeting din su suke yin aikin kuma suke kawo mana su wurin payment su ma ba karama addu'a suke musu ba
to kamar su yaran waɗanda suke irin makarantun primary taya suke karuwa da irin wannan kuɗin da ake basu
su yan primary school da suke karuwa da wannan kamar yanzu akan wannan shina cash transfer din akwai wani abu da ake cewa top up wato idan an yi identifying gida cewa wannan gida talakawa ne to kuma aka ga suna da yara shine to maimakon 2500 da za a ba su sai kuma a ƙara masa 2500 a sama ya danganta da yawan mutanen ko yaran da ke shi wannan gida sannan kuma kaga ga aikin wannan cewa da ake yi wanda mu a nan jihar Katsina muna da yaro miliyan 1 wa'anda ake kokarin ciyar zuwa tun da yanzu ka san aikin ana yin shi yawa so saboda haka yanzu benefit wa'anda cooks din mu wa'anda data din su take correct data wanda aka fara saka ma kuɗi akwai mace 3720 wanda aka saka ma kuɗi wanda yanzu yaran mu muna da yara 364 wa'anda su ake cewa wanda yanzu ma su ESES da headmaster china ta fuskanta kalubale irin yanda yara ke shiga makarantun sun ciccika ajin idan yaro da 70 ne yanzu zaka ga sun kai 250 saboda wannan aikin cewa da ake yaran suna cika a makarantun su domin wannan cewa saboda dama matsalai hain cewa ta jawo ra'ayinsu dan dama majority zaka ga yaran za su tashi kila babu abinda za a ci kuma uwa ba abinda za ta iya nema dan yanzu kaga maza sun sakan mu mata hidimomin gida da na yaya to yanzu kawo yaro da ya tashi uwa za ta ce tafi ka tafi makaranta tunda can ana kaje za a baka abinci aikin nan muna yin shi successfully a Katsina ba tare da wani problem ba ba tare da samun wasu much challenges ba wanda yanzu abubuwa suna tafiya yanda ya kamata
Hajiya musamman ke kin taba dandana abincin da ake wa annan yara kin gamsu da yanayin dandanan abincin
sosai da gaske na taba dandana abincin
wannan cewa ana yin ma yan aji daya zuwa uku daga ita gwamnatin tarayya akwai lokacin da shi mai girma gwamna ya ce idan suka ga shirin mai kyau ne in Allah ya so har aji 4 da 6 ma za su ciyar akwai ya wannan shirye-shirye har yanzu
insha Allah yana nan domin muna jira ne a ce kaga tunda yanzu ba duka cooks din suka samu ba su ba duka makarantun suke benefiting ba by the time da a ce yanzu duka makarantu na Katsina state sun taking off cewa ana abincin nan suna aruwa su mai girma gwamna shi kuma zai rufe da aji 4 da 6 insha Allah
din scholarship din da kuke ba yan makarantar dutsen matan nan ta yan mata har yanzu ana wannan shirin
wannan da gaske har yanzu ana yi domin yanzu haka ma muna da approval kudin ne ba su zama ready ba ta zamu je mun yi masu payment dan akwai approval da mai girma gwamna ya bada na 60 million wanda za a je a ba su wannan kudi
to haja da ƙarshe ko akwai wani kira da zaki ga su al'umma domin su ake mu wannan abubuwa
to kiran da zan yi ga al'umma baki daya na jihar Katsina da Najeriya baki daya shine da idan ma an shishire ƙarya a takarda cewa za a yi matalaka kaza za a yi matalaka kaza kuma ba a yi sai dai abin ya tafi aljihun wasu kamar irin mu da ke wakilta office a ce kai ne zaka jagorancin wannan abu irin wa'annan su suke kwashe wannan kuɗi mu muke jagoranta ba za ma kaga kuɗin ba ballantana ka sace a kuɗin za su tafi directly wajen beneficiary iyaka kai dai zaka yi monitoring kuma zaka yi guiding yanda abun nan zai tafi to amma kuɗin nan yanda ake tsara al'amuran nan so ake abun nan ya tafi ga talaka ba tare da an cuce shi ko an zalunce shi ko an yi wani ha'inci ba
sai dai a jihar Taraba matsalar tashi-tashin hankula da suka addabi yankin suna takurawa karatu a wasu makarantun jihar inda gwamnati ta maida makarantun a zaman sansanin ƴan gudun hijira saboda a lokacin da matsalar ta taso yara suna hutu amma yanzu an dawo bakin karatu sai ga yara suna cuɗanya da mutane da basu san hakikanin ko su wane ne bane ga Lawal Sani Kona
cikin jihar Taraba makarantu da dama sun zame sansanin ƴan gudun hijira a karo na biyu na rahoton yanayin ilimin yara ƴan gudun hijira na ziyarci makarantar firamare Shawiya dake unguwar Abuja Festo dake garin Jalingo yanzu gari da mataimakin shugaban makaranta Victor Gego da farko mun dubi azuzuwa saboda zamewar su wurin kwanan ƴan gudun hijira
akwai matsaloli da yawa na farko shine muna zama da su ba mu san wane ne waye ba kuma makarantar da mai smartphones so kowa zai shiga lokacin da yake dama ya fita lokacin da yake dama ba mu san waye ne waye ba sannan kuma muna karantarwa cikin aji zaka samu ɗayar gudun hijira ta shigo tana ko za ta yi wanka tana ɗiban kaya za ta canja a cikin aji yara suna kallonta to kaga wannan ma matsala ne sosai sannan kuma da yawancin yaransu da suka zo din ba su da uniform so za ka same su a cikin yaranmu wani lokaci sai fada na shiga tsakanin su ni yaran ba su da ka uniform da identify nasu as yan makaranta
dama can iyaye na wurin aiki ne koko gida dalibai kuwa da malaman su suna makaranta amma inda iyaye yake tare da malamai da dalibai akan sami matsalar horon dalibi da ya laifi
inda muka samu suna distracting yaran mu ba sa shiga cikin class yaran mu suna nan suna aji sai su kuma suna wasa a tsakiyar fili shine muka organizing nasu muka gaya musu duk yaron su da dama yake makaranta su kawo shi su gaya mana shekaran shi da ajin da ya bari sai mu bashi aji ya ci gaba to ba dukan su ka yadda ba kuma idan muka bulale yaron sai su yi fushi wani lokaci muna aji sai kaga suna buga wasa a cikin mu malamai da yaran gaba daya ba hali mu zauna a class muna koyarwa mu samu comfort domin atmosphere na gojen ya lalace ba fuci da muna sanitizing na shi kowane rana ana shara kafin a shiga class amma yanzu baya yiwuwa ana bayan gari ana fitari a
Mr. Yakubu Agbaizo shine shugaban hukumar ilimi bai daya ta jihar Taraba. Ko ya san wannan yanayi da yaran makaranta ɗan gudun hijira ke ciki?
Mun san wannan batun. Yawancin su lokacin da wannan rikici ya faru, yaran mu ba su a makaranta. So muka ga ba laifi idan an ije su a nan na karamin lokaci. Kuma a tunanin mu shine kafin lokacin shi hukumar lura da wa'inda irin wannan damuwar su ta same su kamar sai ma za su dau matakai na duba yadda za a masa kudin da za a masu su har yanzu muna nan muna kwankwanto su sai ma za su yi wannan aiki amma gaskiya akwai wannan damuwa
zuwa gaba kana ganin kamar akwai tsari da za yi wadda za a kirkiro musu wuri daban don su bar makaranta
gaskiya mu muna nan muna kuka ga gwamnati ai kokari a nemo wannan mutane masu guna wanda ba zai shafe harkokin koyaswa na ƴan dalibai mu a makarantun mu ba ya kamata gwamnatin tarayya ta san da wannan damuwa kuma su sai ma sun san da wannan damuwa muna ga ya kamata duk abin da zai yi ya kamata a yi shi ko a mai da wannan mutane inda suka fito ko kuma idan ba zai yi yanzu ba ana nan akwai ana ga kuma akwai damoyi a guraren da suka fito sai a nemo masu guni wanda zai dace da su
masana na ganin babban hanyar samun zaman lafiya da ci gaban kasa shine ilimi da ka iya wadatar da mafi rinjaye a al'umma wato na addini da kuma na zamani Lawal Sani Kona muryar Amurka daga Jalingo
yayin da masana suke cewa zuba jari ta fannin ilimi ba sha yanzu magani yanzu bane yana daukar shekaru kamin a fara ganin tasirin matakai da aka dauka Duk da haka wasu mazauna jihar Kaduna inda gwamnatin Malam Nasiru El-Rufai ta ayyana dokar taɓace kan harkokin ilimi kuma take kashe magudan kuɗi ta wannan fanni wasu sabbin alƙaluma da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar ya nuna jihar Kaduna ita ce ta 26 a faɗin Najeriya a harkar ilimi galibin jihohi da ke arewacin ƙasar su ne suke baya Wakilin sashin Hausa Iliya Kure ya tambayi wasu mazauna birnin abin da yasa a ganin su har yanzu ilimi yake koma baya a jihar Kaduna.
Ni sunana Frederick Benjamin. A kwana da ya wuce, Governor din na Kaduna State ya sa wai ma su makarantu sai za su gyare-gyare. Sai an sa su yara wai su dan dakata tukuna su bar zuwa su makaranta din wai don duk za su gyara. To ina ganin duk dalilin nan ma duk ya sa wai su yara idan aka dade akan gyare-gyare din wayan su ma kai ma sun dawo zuwa makaranta din sai kuma nan ce kuma lili na kuma na biyu kuma nan ce shine akan su an koya su teachers a su makarantan duk su namu nan ce shi gwamnati din yana ta gyare-gyare kawai baya duba su teachers su mama dole duk su wayansu za a duba su a kara su koyar musu su abubuwa na modern one.
Ni malama ce abin da ya sa ilimi a jihar Kaduna yana 47 bisa za ka zo kuma ka gan cikin aji yara za sun yi yawa maimako a yaran nan da yawan nan a class za ka samu wani aji ma yara kusan 100 da wani abu. Na biyu ba kujerun zama wannan a cikin a fannin ilimi yaro bai samu wurin zama ya zauna da kyau ba domin ya ji abin da malama ko malami yake koya masa ba zai zama damuwa a rayuwarsa domin shi ma bai ji dadi ba ballantana ya sa zuciyarsa ya ji abin da yake koyar da shi ta wurin malaman. Malami zai yi shekara 10, shekara 15 ba a sa shi ya je wani training ba domin ya kara ilimi ba an bar shi inda aka doke shi da NC ne in ya kokari ya je degree shikenan ya gama wannan ba ya kamata da ana sa malamai suna zuwa yan courses domin su samu karin ilimi amma babu haka a jihar Kaduna. Na uku shine zaka gani population na mutane yayi yawa a cikin birni a kauye zaka gani akwai makarantun zaka gani ba yara ba malamai domin mene kuwa za a iya tura malami amma babu wurin zama wannan damuwa ne ina ne ka tura mutum daga Kaduna ya je can cikin kauye ina zai ba wurin zama balle ma ya samu ya zauna ya koya da yara a can kauye yawanci sun dawo birni domin menene domin suna son yaran su sami ilimi su ji turanci amma an bar su a kauye wannan zai affecting din su wayansu ma zaka ga mutum har aji shida ma bai iya rubuta sunansa ba
kuma nan Najeriya da kuma Amurka muna kira Niger beat shi caca ne haka shi yaran mu suke yi yanzu kuma zan shi suke yi kuma kaman a yanzu Najeriya mu yanzu kaga kaman government school namu muna da dan matsalan ma ba kadan ba yaran mu ba sa son zuwa makaranta malaman ma ba sa kokari yanzu kaje a makaranta zaka gan yaran mu duka a waje daga safi har dare ba zaka san yaushe ne suke receiving lecture nasu ko kuma ba teacher chair class ba zaka sani ba so abun yana damu malaman mu dan Allah su yi kokari su dinga koyar da yaran mu sosai shine na farko kuma dayan government namu is too badadi za a rike ma malamai ba albashi wata shida wata bakwai wata uku a biya ma wata biyu ya zaka in baka ci abinci ka koshi ba zaka yi ka koyar ma yara in baka biya bukatanka ba kana tunanin bashin da ka ci ba biya ka albashi ba zaka iya ka biya ma yara zaka yi ka ba ma yara duka zuciyanka ka koya musu wani abu shi yasa yanzu ka ga kowa ya koma ya doka yaran shi ya koma wani makaranta sauran yaran da suke zuwa makarantar zaka gansu a waje ba komi iyaye ma kuma it depends inda yara suka girma kaman a unguwa haka zaka gan yara daga wannan ya sha wannan wannan ya sha wannan gidan giya gidan shaye-shaye zaka gan yaran mu kowa na waje zuwa makaranta ya zama matsala koyarwa a makaranta ma ya zama matsala gaskiya a cimike mu
abin da yasa a ilimi ta faro a nan jihar Kaduna gaskiya dalili shine yawanci iyaye ba su da karfi wanda dai ka tura yaronka a makaranta gaba a wani bangaren kuma ita gwamnati muna karancin malami a wani wurare to in ba malami ya za a yi ilimi ya ci gaba kafin ilimi ya ci gaba sai da malami to wannan yana na cikin dalili abinda ya sa da ilimi ta faro a nan jihar Kaduna. Na biyu a gaskiya matasan kuma wani yaro ka kai shi makaranta ba ya ci gaba da makaranta sai ga ya tara kanshi ya koma gida da kanshi a ce makaranta ya ishe shi to wannan abuwan da dukin kabi sai ka rasa inda da ka sa kai so abun mu ya bi yana dawo mu da yawa ina maganan ni a madadina sarkin samari na gunduman kufara mai suna Iko Jatau.
Makasudin bude wannan shiri da hukumar ayyukan raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta shirya shine inganta iya rubutu da karatu wadda saboda rashin sa ne masana suke gani ake fuskantar koma bayan ilimi a Najeriya musamman a arewacin kasar. A baya mun kawo muku hira da Zaharaddin Saniye da Dr. Aliyu Idris Funtuwa na kwalejin ilimi ta tarayya da ke Katsina. kan dalilan da yasa ake samun koma baya iya rubutu da karatu.
Wato ai yanzu akwai matsala ta iya rubutu da karatu ga yara, musamman kananan makarantu da muke da su, kuma abubuwan da suka kawo suka haddasa wannan matsala din suna fadewa, suna da yawa. Duk da an sami ci gaba yanzu na zamani, abubuwa da dama waɗanda suka zamani ya kawo waɗanda suna taimakawa, to amma kuma har yanzu ana ganin kamar ke cewa ci gaba mai gina rijiya ana ƙasa, ana cewa an ci gaba. Na farko dai akwai karo jama'a, in ka shiga kowane sako da lungu na ƙasar nan zaka ga cewa sun karu matuƙa ba kamar da ba cikin makarantu, kuma da zaka wanda shi kanshi ya kawo karuwar bukatuwa ta abubuwa da dama, wato abubuwa da dama waɗanda za su taimaka wajen koyarwa, za su taimaka ma yaran nan su samu koyo mai inganci. Na biyu akwai ƙarancin malamai, su ma waɗannan abubuwa din sun haddasa ƙwarai da gaske wajen kula da yaran, saboda ita koyarwa tana buƙatar wasu abubuwa na musamman wanda malami yake buƙata dan yana so ya cimma guri, ya cimma nasara, wato koyarwa din ta ma yara ilimi din. Da farko kamar yara waɗanda suka faru daga ƙananan makarantu suna buƙatar kulan malamin su, bayan ya koya musu aji yaro yana buƙatar malami ya tafi musu ɗaya bayan ɗaya, yana ganin kwazon su yake, ya suke fahimta, ya suke sun abubuwan nan da ya nuna musu suna yi daidai. Wannan muna kiran shi da turanci individualized instruction, ya rika bin su kansu ɗaliban ɗaya bayan ɗaya yana gani, to yanzu sai ka je ka samu aji da yaro sama da 100. Kuma har yanzu lokacin nan da aka ba malami ya koyar da wannan darasin bai wuce minti 30 ba, to kamun ya gama koyar da su yace ya zo ya bi yaro bayan ɗaya bayan ɗaya ya ga cewa abubuwan nan da yaron nan ke yi daidai ne, in da bai daidai bai gyara mashi a lokacin ya wuce. Abinda ku ake bukata a in ma an yi an samu tsananin yawan dalibai a ciki kasu 40, to amma ka samu kusan yaro 100 150 200 ma, to kuma ka ci kanshi malami ya samu natsuwar daliban, ya kasance dukkan su suna sauraron shi, suna fahimtar shi, shi yana ganin su yana fahimtar kowane dalibi, yana abunatu waɗannan abubuwan kamar da na gaya maka da farko, abubuwa ne waɗanda suke da yawa ƙwarai da gaske.
Dakta, ya kake ganin mafita a wannan abubuwa da kai zaina?
To mafita nauyi ne wanda yake akan iyaye da kuma gwamnati. Yanzu za a bada misali, sai a ce da ba kamar na gaya maka ba, jama'a din nan da yawa karanta a lokacin da ne karatu a jami'a, mu kai mu 30 ne a tsarinin mu 31 ko da biyu, saboda malaman mu ba su samun matsala wajen tafiyar da mu gane, to saboda haka kaga koyo da koyewa zai sauki kuma za a samu fahimta. Amma yanzu kamar yanzu nake gaya maka an samu yaro sama da 200, to sannan kuma zaka ga malamai din su kansu wanda ake bukata ba wai ba su ba, akwai su, amma daukar su isassun malamai wanda su abu nan shi ma kuma yemu gwamnati nauyi, saboda ita gwamnati ba wai koyewan kawai ake mutane ko suke bukata a wurinta ba, ana bukatar kula da lafiyar jama'a, ana bukatar hanyoyi, ana bukatar kula da kowa da dama, akwai sauran fannoni wanda to in ka hada wannan abubuwan sun yi mata yawa, wanda za ta iya cewa ashe akwai bukatar shigowar iyaye, akwai bukatar shigowar hannu dai wanda zai taimaka ma masu hannu da shuni. Yanzu makarantun mu zaka ga in ka ce yaro 200 to ana bukatar karin makarantu kenan dan a rage, to aka samu karin makarantun, ana bukatar makarantun, ana bukatar kujeru, ana bukatar littattafai, kayan aiki da kayan koyarwa, sannan kuma ana bukatar malama. Zaka ga cewa wannan bukata din duka su suna kan gwamnati ne, yanzu musamman lokacin siyasa da mu abinda zamu ci sai mun gani a ido idan gwamnati ba ta ba, siyasa suka fi maida hankali wajen gine-gine, to shi da su gnuna su ce sun yi aiki an yi hanya an yi abu, da shi ilimi ba ganin shi, yanzu zaka gani mabiyan lokuta in ba shugabanni wanda suka san abin da suke ba, dama fannin ilimi ko da shi abu ne wanda za a yi ba wai ganin shi ake ba. Yanzu kamar ilimi kamun shi shugaba na siyasa abinda in yi maida hankali kan ilimi to sai ya gama su, sai a gabe kawai da ake ba, saboda sakamakon zai zo har bayan ya gama ta yi.
Ta kamar wasu masana suna ganin cewa yawan nan da aka yi a makarantu haka na primary da secondary bai wuce alaka da mutane dai suna so su ma su yi aikin gwamnati, kuma akwai wasu masana da suke nuna cewa kamar irin wuraren jarabawa waɗanda ake rubuta jarabawa na kammala makarantun secondary haka wai da ne ko kamar akwai wasu miracle center wanda ko makaranta baka je ba zaka iya cin jarabawa, ba ga nan ya haddasa irin ya kawo yawan dalibai sabanin da zaka ga sai ka dage ka ci da kanka.
Kamar yadda na ga maka shi ne babban matsala ita ce wannan yawa da aka yi. Da farko lokacin da muke ganin kamar ba a da yawa din, ba wai ba a da yawa din bane, amma ba a fahimci wato amfanin ilimin bane. Yanzu an fadakar gwamnati ta maida hankali wajen fadakar da iyaye, a nuna musu amfanin ilimi, a kuma kwadaita musu aiki, da ka fito daga wannan za a baka aiki, a baka mota, a baka gida, lokacin nan kana gani kana ban sha'awa, to kowa sai ya maida hankalin shi ana sha'awan wannan, aka manta da shi abinda ake bukata ka samu ilimin ka wayi, ya wayar da kai ka san lamuran na duniya, ka san yadda zaka shiga duniya, zaka kula da kanka, zaka nemi abin da ya kamata dace da kai, ba wai a lalle sai aikin gwamnati ba. A inda suka ci gaba aikin gwamnati ai kamar in ka rasa ma abin da zaka ce kai ne da kanka naka ne wanda zaka tafiyar da lamuran ka na rayuwa, to shi ilimin ya taimaka maka wajen wayewa wanda zaka abuna.
Masu haro da wannan, Allah ya kawo mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da Chubahiro Dodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan nisa Abu Imam Ali zan da aka ta yin sallama da ku sai makon gobe. Madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.